نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا والله سبحانه وتعالى da ya bamu ikon halartar wannan majalisi wanda yake masallacin asibitin tarayya Federal Medical Center na garin Azare a jihar Bauchi, majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Wannan majalisi shine majalisi na 25 a wannan yammaci na Juma'a 24 ga watan Allah al-Muharram, hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1445 wanda yake daidai da 11 ga watan 8 shekara ta 2023 miladiya. Idan ba a mance ba, a majalisin da ya gabata mun ambaci wani sashe na darussa da fa'idoji da muka ɗauka ƙarƙashin tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Sham yana ɗan shekara 12. To amma ba mu cimma waɗannan darussa da fa'idoji da muke zayyanawa ba ƙarƙashin wannan tafiya da aka yi da annabi zuwa Sham, lokaci ya cin mana. Insha Allahu a wannan haɗuwa za mu ƙarasa duba sauran darussa da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan tafiya da aka yi da annabi. Malamai sun fidda darussa waɗanda suke masu tarin yawa ƙarƙashin rihila da aka yi da annabi yana ɗan shekara 12 babbansa fita da ya yi da shi zuwa yankin Sham. Wancan fa'ida ta farko ta ɗauke mu lokaci mai tsayi saboda muhimmancinta, tunda shi wannan mai ibada Bahira wanda ya haɗu da tawagar kasuwanci ta Quraishawa wadda annabi ke cikinta, ai yana addinin Nasara ne, amma take yana ganin annabi ya fahimci cewa shine annabin da za a aiko ƙarshen zamani. Ya aka ya fahimta? Saboda ya karanta a cikin littattafansu da aka aiko manzonsu da shi. To shi kuma mutum ne wanda yake mai adalci, to akwai ire-irensa a wancan lokaci da ma bayan wannan lokaci an samu ire-irensa cikin Nasara da kuma cikin Yahudu waɗanda suka riƙe amanar Allah subhanahu wa ta'ala ba su cita ba. Darasi na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan rihila, tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yankin Sham, za mu fahimci cewar bishiya da shi wannan mai ibada ko bishiyoyi da wannan mai ibada ya ce ya ga suna sujjada wa annabi, kuma ba sa sujjada wa kowa sai ga manzo, alama ce da take nuna masa cewa shi manzo ne. Wannan ba zai zama bakon abu ba, wato ba bakon abu ba ne, abinda baya motsi a ga kuma ya yi motsi ɗin, amma ba kowa ne zai iya gani ba sai wanda Allah ya nuna wa, tunda shi Allah ya nuna masa ya gani. To amma mu fa mu ba lallai mu gani ba, ba lallai mu ji ba, ba lallai mu sani ba, kenan sai wanda Allah madaukakin sarki ya nuna wa. Dan kai Allah bai nuna maka ba, ba za ka ƙaryata faruwa abun ba, saboda mai dalilai sun tabbatar cewa su waɗannan abubuwa da muke ganin su ba sa motsi suna yi. Allah subhanahu wata'ala a cikin Al-Qur'ani ya ce wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Ana samun dutsen da yana can sama, shi kadan sa ba turo shi akai ba, ba ingizo shi akai ba, sai ya gangaro saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala. Tsoron Allah ne zai sa shi ya gangaro. Kaga wannan nasi ne na Al-Qur'ani, ya nuna mana cewa suna motsi, suna motsi da me? Da ikon Allah, tunda Allah ne ya halicce su. Sannan Allah bayyana mana cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Babu wani halitta cikin halittun Allah face yana tsarkake Allah subhanahu wata'ala kuma yana godewa Allah, sai dai mu ba za mu fahimta ba, ba ma ganewa. Sitirarka tana tasbihi wa Allah, abun hawanka yana tasbihi wa Allah, gidanka yana tasbihi wa Allah, ƙasar da kake takawa kake tafiya tana tasbihi wa Allah, iskar da kake shaka na tasbihi wa Allah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, babu wani abu cikin halittun Allah face suna tasbihi wa Allah, suna tsarkake Allah tare da gode masa. Ka kenan yanzu bada labari da wannan mai ibada yayi kan cewar ya ga bishiyoyi sun fadi suna sujjada, annabi wannan ba zai zama bakon abu ba, ko kuma ya zama abin da zai daga hankali, ko kuma a ce ta yaya haka zai faru, abu ne mai sauki a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake bada labari cewar ya san wani dutse a cikin garin Makka, gabanin a fara masa wahayi yana masa sallama ta annabta, duk sanda annabi yazo zai ce masa assalamu alayka ya nabiyallah. Wannan hadisi ne da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa. Annabi ya ce inni la a'rifu hajaran yusallimu alayya qabla an ub'a inni la a'rifuhu al'ana. Inja annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ni na san wani dutse a cikin Makka da yake mun sallama kafin a fara mun wahayi. Annabi ya ce a yanzu haka na san inda dutsen yake. Ka kenan bishiya ta yi motsi ba abun mamaki bane, sai dai mu ba lalle mu ga motsin ba, tunda suna ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin a masa minbari cikin masallacinsa akwai kututturen ice da yake hawa yayi huduba, da aka masa minbari sai aka kauda wannan kututturen icen, sai icen ya dinga zubar da hawaye yana kuka, sai annabi yazo yana rarrashinsa. Shi annabi Allah ya bashi wannan baiwa, mu'jiza ce tasa, waɗanda ba masu hankali ba, waɗanda muna gani mu a ido ba sa motsi, amma za su iya motsi annabi ya gani. Annabi ya shiga wata gona ta mutanen Madina, sai wani raƙumi ya rugo da gudu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne ingantacce. Sai raƙumin ya zo ya ɗan raɓa bakinsa jikin kunnen annabi. Can bayan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mai raƙumin nan, sai ce gani nan ya rasulullah, sai ce ku ji tsoron Allah kan dabbobinku. Ya zo yana koka mun cewar baka bashi isasshen abinci, kuma kana kallafa masa aikin da yafi ƙarfinsa. Kaga kokawa annabi ya zo yi, to a cikin mu waye zai iya jin maganar raƙumi, ko ya ji magana akuya ko tinkiya? Babu wannan, sai annabi sallallahu alaihi wasallam, mu'jiza ce tashi. Kenan wannan batu na mai ibada cewar ya ga bishiyoyi da duwatsu sun duka suna sujjada annabi, wannan ba zai zama bakon abu ba a shari'ar musulunci, sai dai mu ba lallai mu gani ba, kuma ba lallai mu fahimci hakan ba. Fa'ida ta uku da za mu ɗauka karkashin wannan kissa da muka karanta ta tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa yankin Sham da haɗuwarsu da wannan mai ibada Bahira, za mu fahimci cewa Bahira ya yi imani da annabi tun ma gabanin a aiko shi, tun da lokacin shekara annabi nawa? Shekarunsa 12 ne. Kaga kuma ba a aiko shi ba sai da ya kai shekara 40, ba aiko annabi ba sai da ya kai shekara 40 kaga kenan lokacin da Bahira ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin a aiko annabi ne da shekara nawa 28 amma kuma yayi imani ya sallama ya yadda mika wuya cewa wannan annabi ne tun ma gabanin a aiko shi ka kenan waɗanda suke raye cikin nasara ko yahudu da sanda aka aiko da annabi ba su da hujja ga wannan shi annabin ma yana dan shekara 12 ya ga alamomi sun bayyana ina ya ga lokacin da ya kai shekara 40 ina ya ga lokacin da aka aiko shi mu'jizozi suke bayyana daga gare shi sannan duk wasu alamomi da ya kamata a ce annabi ya cika su di ya cika su a za iya tuno kissar Hirakal ko sarkin Rum da annabi ya tura masa wasika cewa shi manzo ne ya musulunta sai ya aminta ya karanta sai ya ce to ai ba wani abu inda ba ƙasa nan ake gardamar kokawa ya ce ai ya ji labari cewar ayarin kasuwanci na mutan Makka sun shigo yankinsa a kira masa sumana zai tabbatar cewa wannan annabi ne ko ba annabi ba manzo ne ko ba manzo ba shin da gaske yake shi manzo ne ko da awa yake shine aka kira masa su kusan mutum 30 suka zo mun sha karanta wannan kissar ko suka zo yayi ta musu tambayoyi daga cikin tambayoyin da ya masa na ya musu shi wanda wannan mutumi da yake cikin ku shin masu rauni ne suka bi shi ko madaukaka aka ce masa masu rauni sannan kuma daga cikin tambayoyin da ya musu shin a cikin iyayensa akwai sarki iyayensa akwai sarki suka ce a yace da akwai sarki yance yana neman mulkin iyayensa ne sannan daga cikin tambayoyin da ya musu akan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bin sa karuwa suke ko raguwa suka ce karuwa suke yace to yaya dangantakar sa nasabar sa kabilar sa a cikin ku suka ce ai duk cikin mu ba yashi daukakar nasaba da dangantaka sai yace to duk waɗannan alamomi da kuka faɗi na manzo ne haka annabi yake in Allah ya tashi aiko shi yakan aiko shi da waɗannan siffofi kusan siffofi guda 10 sai ya samu nutsuwa cewa manzo ne to amma kaga yana dan shekara 12 ai wasu abubuwan ma basu gama bayyana ba amma tare da haka wannan mai ibada Bahira yayi imani da shi tun gabanin a aiko shi shi yasa wasu daga cikin malamai suka lissafa shi cikin sahabban annabi tare da cewa ya rasu gabanin a aiko annabi yanzu wannan zamu dauke shi cikin sahabbai Bahira ne ma'anan sahabi Ibn Hajar ya bamu ta'arifin sahabi cikin littafinsa Al-Isaba fi Tamyizis Sahaba ya kawo ka'idoji guda uku ko kuma sharuɗa guda uku gabanin mutum ya zama sahabi ya ce mallakiyan nabiya sallallahu alaihi wasallam na farko ke na biyu mu'minan bihi na uku wa mata alal islam wannan shine ta'arifin sahabi da Ibn Hajar ya kawo cikin Al-Isaba fi Tamyizis Sahaba ya ce sahabi mallakiyan nabiya shine wanda ya haɗu da annabi ka yake na wanda bai haɗu da annabi ba zai zama sahabi ba koda yayi zamani daya da annabi ai an samu irin waɗannan misalan ko yayi zamani daya da annabi amma bai haɗu da annabi ba akwai Abu Muslim al-Khawlani ɗaya daga cikin waliyan Allah subhanahu wataala yayi zamani daya da annabi amma bai taba haduwa da annabi ba sai bayan rasuwan annabi ya shigo garin Madina lokacin khalifancin Sayyidina Abu Bakar ba a lissafa shi cikin sahabbai ga Najashi shi kama ya riga annabi rasuwa sarkin Habasha shi ma ba a lissafa shi cikin sahabbai me yasa saboda bai taba haduwa da annabi ba sallallahu alaihi wasallam to yanzu kenan sharadi na farko gabanin mutum ya zama sahabi sai ya hadu da annabi ko da haduwa na minti daya suka rabu da annabi to yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan akwai albarka dangane da haduwa da annabi sannan sharadi na biyu yace mu'minan bihi ya zama lokacin da ya hadu da annabin yana mai imani da annabi amma in ya hadu da annabi bai musulunta ba bayan ya rabu da annabi ya musulunta kuma bai sake haduwa da annabi ba har annabi ya rasu ba a lissafa shi cikin sahabban annabi dole ne ya zama sanda ya hadu da annabi yana musulunci mu'minan bihi wa mata alal islam kuma ya mutu kan musulunci to mu duba waɗannan sharuɗa guda uku. Wannan mai ibadan ya cika su, na'am, ya cika su ko bai cika ba? Ya cika ko? Kaga na farko ya haɗu da annabi, sanda ya haɗu da annabi ya yi imani cewa shi manzo ne da Allah zai aiko, ba haka ba ne? Tun ma gabanin Allah aiko shi, sannan kuma ya mutu kan haka. Shi yasa wasu daga cikin malamai kamar Ibn Manda suke lissafa shi cikin sahabbai, irin su Abu Nu'aym suna lissafa shi cikin sahabbai, da irin sa, da irin Waraqat ibn Nawfal. Ai mun san tarihin Waraqat ibn Nawfal, za mu zo mu gani nan gaba. Shine wanda lokacin da annabi ya je kogon Hira yana ibada, mala'ika Jibril ya zo masa da wahayi, ya matse shi, ya matse shi har sau uku, aka saukar masa da su farkon suratul Alaq. Waraqat ibn Nawfal da annabi ya koma ga Khadija, ta dauke shi ta kai shi gurin Waraqa, ta ce saurari abinda dan babbanka zai gaya maka. To shine ya tambaye annabi, me ka gani? Annabi ya kwashe bayani da labari da abinda ya faru da shi, da halittar da ya gani, duka ya bayyana wa Waraqa. Waraqa ya ce, to wannan halittar da ka gani irin ta aka aikowa annabi Musa. Kenan yanzu Waraqa ya fahimci cewa annabi zai zama manzo. Lokacin kuma annabi bai zama manzo ba, bai wuce shekara 26 da 7 ba. Wasu malaman suka ce a'a, ya doshi 40 dab da za a fara masa wahayi ne, yana shekara 37, 38, 39. Kuma wannan magana ita ce ta firinjaye, saboda ai a lokacin aka fara masa wahayi. Wasu suka ce a ya ma cika shekara 40, saboda Allah ya yi wahayi wa annabi sanda ya cika 40. To mu dauki wannan magana ta ƙarshe ta firinjaye, cewa ya cika shekara 40. Amma da yazo ya bayyana wa Waraqa, mai Waraqa ya ce, wannan halittar da ka gani irin ta aka aiko wa annabi Musa, kenan kai fa alama nuna kai yanzu manzo ne. To amma a lokacin ba aiko shi a matsayin manzo ba, lokacin ya san cewa shi menene? Shi annabi ne. Saboda malamai suna cewa nubbi abi ikra wa ursila bil muddathir, ya san cewa shi annabi ne da suratul ikra, suratul alaq, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, ya san cewa shi annabi ne. An fara masa wahayi amma ba a masa umurni ya isar da sako zuwa ga al'umma ba. Shine bambanci tsakanin manzo da annabi. Annabi shine wanda aka masa wahayi a kashin kansa, karan kansa, ba tare da an masa umurni ya isar ba. Manzo kuma wanda aka aiko shi zuwa ga al'umma. Duk da akwai ra'ayoyi guda uku na malamai dangane da bambanci tsakanin manzo da annabi, amma wannan ra'ayi shi ya fi rinjaye. To shine Waraqa yake ce annabi, da a ce zan kasance ina raye lokacin da za a aiko ka zuwa gurin mutanenka, to da zan maka taimako na gani na faɗa lokacin da za su fidda kai daga garinka. Annabi ya ce, yanzu za su fidda ni daga garina? Waraqa ya ce masa, ko shakka babu wanda zai zo da irin abun da ka zo da shi, face an tsangwame shi, an cutar da shi, kuma an fidda shi daga garinsa. To ba a daɗe ba kuma sai Waraqa ya rasu. Kaga wannan yana nuna Waraqa ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine wasu daga cikin malamai kaman Ibn Manda, kaman Abu Nu'aym suke lissafa Waraqa da Bahira cikin sahabban annabi, saboda sun haɗu da annabi kuma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam tun ma gabanin a aiko annabi. Akwai kuma mutum na uku, ba iya waɗannan ba, Zaidu. Mun taɓa jin kissar Zaidu ko labarin Zaidu, Zaidu ibn Amr ibn Nufayl. Akwai wanda ya taɓa jin kissarsa ko labarinsa? Wannan Zaidu ibn Amr ibn Nufayl yana cikin Quraishawa. Kabila ɗaya suka fito da Sayyidina Umar, ‘ya’yan bafanu suke shi da Sayyidina Umar, Zaidu ibn Amr ibn Nufayl. Wani addini ne mutan Makka annabi ya same su suke yi? Addinin bautan gumaka ko? Addinin bautan gumaka, suna da gumakansu jikin ɗakin Ka'aba, suna da gumakansu a cikin ɗakin Ka'aba, suna da Manata, suna da Huban, suna da Uzza. To shi Zaidu ibn Amr ibn Nufayl bai taɓa sujjada wa gunki ba, bai taɓa sujjada wa gunki ba, saboda yana da tatacciyar fitra. wato fitrar da Allah ya halicce shi akanta akanta ya tafi shi tunda ya taso ya ga ana zuwa ayi sujjada wa gunki a jikinsa sai bashi cewa me amfanin wannan sujjada abin da ba zai iya amfanar da kansa ba balle ya amfanar da wani ya za a iya je duka masa sujjada ya za a iya je nemi albarka gurin sa shi a tunaninsa yana ga wannan rashin tunani ne rashin lissafi abin da ba zai iya amfanar da kansa ba to kai ne wani amfani zaka samu gurin sa ba zai iya tunkuɗe ma kansa cutarwa ba ko kuma ya jawo wa kansa amfani ba to kai kuma ta yaya zaka yi ka amfana da shi to shine Zaidu bin Amr bin Nufail ya kaurace bautan gumaka sai yake neman addinin da zai shiga sai je kalli ibadar Yahudu sai gaba ta masa ba ya je kalli ibadar Nasara ita ma ya gaba ta masa ba sai ya ce shi dai yana nan yana jiran wanda zai zo ya bauta wa Allah kan addinin Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il sannan ya ji labari Yahudawa da Nasara sun bashi labari cewar akwai annabin da za a aiko zai zo yana salloli guda biyar irin na Annabi Ibrahim da Isma'il yace wannan Yahudu da Nasara ne suka bashi labari to shi yana nan yana jira amma kuma yana ga kamar rayuwarsa ba za ta kai ba to sai yake gaya ma wani cikin Qurayshawa da ake kiransa Amir yace ina ga rayuwata ba za ta kai har a aiko wannan annabi da Nasara suka bani labarinsa ba wanda zai zo ya jaddada addinin Annabi Ibrahim in ya zo ka masa sallama daga gare ni ya gaya wa Amir wani ɗaya daga cikin mutanen Makka Qurayshawa yace in wannan manzo ya zo ka masa sallama daga gare ni kace ina masa sallama ina masa gaisuwa kuma ba a dade ba shi ma sai Allah ya dauki rayuwarsa Zaid ibn Amr ibn Nufail sunansa kenan to lokacin da aka fara yin wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan wanda aka bashi sako gun annabi sai je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai bashi labarin Zaid shi Zaid bai ma san annabi ba gashi sun rayu da annabi amma bai san shi ba saboda bai san shi ne manzon da za a aiko ba su waye suka san shi Yahudu da Nasara saboda sun karanta sifofinsa cikin littafinsu su kuma Quraysha ai babu wani littafi da suke karantawa kawai su suna bautan gumaka ne Yahudu da Nasara su ne suka san annabi saboda ne sun karanta sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam to da aka zo aka ba annabi labari gafa abin da Zaid ibn Amr ibn Nufail ya faɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce Allah ya masa rahama ya ce na gan shi a cikin aljanna yana jan mayafinsa annabi ya ce ya gan shi cikin aljanna yana jan mayafinsa Ibn Sa'ad ya finda wannan riwaya cikin littafinsa At-Tabaqatul Kubra to shi ne Ibn Manda da Abu Nu'aym suke lissafa Zaid ibn Amr ibn Nufail cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabi amma bai san shi ne annabin ba kuma ya yi imani da shi tun kafin a aiko shi sannan ya mutu kan haka to amma me magana mafi rinjaye waɗannan za su shiga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane guda uku da muka ambata Bahira Waraka Zaid ibn Amr ibn Nufail za su shiga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba za su shiga ba na za su shiga ko za su shiga na'am ba aiko shi ba lokacin ko za su shiga na'am wato an yi dubi zuwa ga ta'arifin da Ibn Hajar ya yi wa sahabi cewa wanda ya haɗu da annabi su kuma duk sun haɗu da annabi sannan ya yi imani da shi kuma duk sun yi imani da annabi tun ma gabanin a aiko shi to yanzu inda za a samu za a tantance maganan shin wanda zai zama sahabin annabi dole ne ya zama sai bayan annabi ya fara da'awa bayan an aiko shi tun gabanin nan to nan ne za a tantance magana wacce take mafi rinjaye in annabi sallallahu alaihi wasallam tun gabanin a aiko shi wanda ya haɗu da shi ya cika waɗannan sharuɗa za a iya kiransa sahabbai an yarda da haka shikenan in kuma ba a yarda da haka ba sai bayan an aiko shi to kaga sai a ce ba sa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ni dai na ja na tsaya ban ce za su shiga ban ce ba za su shiga ba amma waɗancan kan wanda bayan an aiko shi ainihin ba ta ba ko to waɗannan kuma na ja na tsaya. Wasu malamai sun ce ba za su shiga ba, wasu sun ce za su shiga, amma dai mun san mutanen kirki ne, tunda har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Zaid ibn Amr ibn Nufail cikin aljanna sallallahu alaihi wasallam. Fa'ida ta kusa da ƙarshe da zamu dauka kan rihila da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa yankin Sham da haduwarsa da wannan mai ibada, zamu fahimci yanda Yahudu da Nasara suke da hasada wa Annabi da ma al'ummar da suka amsa da'awa Annabi. Yahudu da Nasara suna da wannan ciwo cikin zuciyarsu, tunda me zai tabbatar mana da haka? Wannan Bahira ai yana cikin Nasara, ba nasiha yake yi wa babban Annabi kan ya maida Annabi Makka ba, yana rufe baki da ya juya sai ga mutane guda bakwai a tsaye a kansa, ya tsargu da su, ya tambaye su me ke tafe da ku? Suka ce mun ji cewar Annabin nan zai fito daga garinsa wannan watan, shine aka aiko mu. Mu an aiko mu ta wannan hanya, akwai wasu kuma da aka aika su ta wasu hanyoyi daban-daban, in bai bi ta nan ba zai bi ta nan, kawai a kama shi a tafi da shi. Me zai sa a kama shi a tafi da shi? Me laifinsa? An gane bayani? Wani laifi yayi? Yana dan shekara 12, wani laifi yayi da za a kama shi a tafi da shi? Wannan shine aikin hasada, saboda ya bayyana musu cewar wannan Annabi ba a cikinsu za a aiko shi ba, za a aiko shi ne a cikin Larabawa. To wannan sai ya shiga musu da me? Da hasada a cikin zuciyarsu, sai suka yi kokarin su ga bayansa su salwantar da rayuwarsa tun ma gabanin ya kai munzalin aiko shi. To shi yasa aka aiko su, su biyo su tadda shi inda yake, su kama shi su tafi da shi. Kuma in mun koma Yahudu, su ma za mu ga irin wannan tattare da su. Yahudun Madina, Yahudawan da suke zaune garin Madina, ai sun kasance suna shagube wa Aus da Khazraj cewar akwai Annabi da za a aiko, wanda shine Annabi na ƙarshe, shine manzo na ƙarshe, yana da siffa kaza, yana da siffa kaza, yana da siffa kaza. Idan aka aiko shi, za mu haɗa kai da shi duk mu yaƙe ku, mu fidda ku a Madina. Wannan Yahuda ne suke gayawa Aus da Khazraj. To sai aka yi rashin sa'a, Yahudawa sai ba su suka fara haɗuwa da Annabi ba, sai Aus da Khazraj su suka fara haɗuwa da Annabi. Sun haɗu da Annabi a gurin jifa a Mina, gurin aikin hajji. An kammala aikin hajji ana aski, Annabi kuma lokacin mutan Makka sun sa shi a gaba, suna so su ga bayansa. To shi ne yake neman al'ummar da zai samu mafaka a gurinsu don ya isar da saƙon Ubangijinsa. To shi ne baya wasa da duk damar da ya samu, sai ya yi amfani da damar da ya samu na aikin hajji, tawaga-tawaga, jama'a-jama'a, dandazo-dandazo suna shigowa Makka. To duk inda ya je samu taron mutane, sai tallata musu addinin Musulunci, ya ce shin zan samu wanda zai ɗauke ni a cikinku ya kai ni gurin mutanensa, in samu mafaka don in isar da saƙon Ubangijina, saboda Quraysha sun hana min isar da saƙon Ubangijina. In ya je gun wannan tawaga, sai ya je gun wannan. Abu Lahab kuma yana binsa a baya, yana cewa maƙaryaci ne, mara kunya ne, duk ya bijire mana, ni babbansa ne, amma yana mun taurin kai. To da ya je ya samu mutan Madina, Aus da Khazraj, mutum 12 sun kammala aikin hajjinsu, suna aski, Annabi sai ya je ya ce shin akwai wanda zai ɗauke ni cikinku ya kai ni gurin jama'arsa, in samu mafaka don in isar da saƙon Ubangijina, saboda Quraysha sun hana ni isar da saƙon Ubangijina. Abu Lahab ya ce maƙaryaci ne, mara kunya ne, ni babbansa ne, amma ya bijire mu. Sai ba su saurari Abu Lahab ba, suka kalli Annabi daga sama har ƙasa, sai suka ga siffofin nan da Yahudawa suke gaya musu cewar Annabi zai zo mai siffa kaza da kaza da kaza, in ya zo za mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku, sai suka ga Annabi duk ya cika waɗannan siffofin, sai suka ce za mu ɗauke ka. Sai suka ce bari su riga Yahudawa yin imani da shi, su je su yaƙi Yahudawan. Wannan ita ce sila. To shi ne suka zauna suka yi mitin da Annabi, suka ce ƙwarai mun ɗauki alkawari, za mu tafi da kai gurin mutanenmu, za mu baka mafaka, za mu baka kariya kamar yadda za mu kare matanmu da 'ya'yanmu. amma baɗi insha Allah za mu zo maka da shugabanninmu da jagororinmu da manyanmu a zo a sanya ka'idoji da sharuɗa. To daga nan sai suka riga Yahudawa yin imani da annabi, wannan ita ake kiranta bai'atul aqabatul ula, za mu zo mu ganta nan gaba. Bai'atul aqabatul thaniya kuma wannan an yi da mutum 70 da wani abu cikin mutan Madina. To a wannan ta farkon annabi ya aika musu Mus'ab bin Umair ya je karantar da su alqur'ani. To sai aka wayi gari gabanin annabi yayi hijira daga Makka ya koma Madina, babu wani gida na mutan Madina face musulunci ya shiga. To Yahudawa sai suka ga an riga su, me ya kamata su yi? Su ma yi su imanin sai suka ki me yasa? Saboda hassada, saboda tun da yanzu Aus da Khazraj sun riga su gane annabi da imani da shi, to su yanzu ba su imani da shi ba. Me ya ɗebe su? Hassada. Shi ne Allah ba mu labari, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran, sai Allah ya ce me? Hasadan min indi anfusikum, so suke mu ma mu bar wannan addini na musulunci saboda sun san shine addinin gaskiya, shine mai kullewa. Idan muka yi zamu rabautu ba su so mu, hasadan min indi anfusi, dan hasada daga kawunan su. To kage kenan wannan kissa ta Bahira da muka karanta za ta bayyana mana hasada da waɗannan al'umma suke tafi akai tun wancan zamani kuma har kiyama ta nadi, suna dauke da wannan hasada ga musulmi da musulunci. Sannan kuma duk inda suka samu dama sai sun cutar da musulunci, sai dai in ba su samu dama ba. Duk inda suka samu dama sai sun cutar da musulmai, in ka ga ba su cutar da musulmi ko musulunci wato ba su samu dama ba. In ko sun samu dama, direct ko indirect za su cutar da musulunci ko musulmi. Wannan haka Allah ya bayyana mana kuma ɗabi'arsu ce kuma haka suke. Fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan rihila da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Sham, za mu fahimci cewa wannan muƙaddima ce ko sharan fage ne na nuna cewa annabi zai zama manzo. Tunda har wannan mutumi ya gan shi ya yi waɗannan bayanai, kaga wannan muƙaddima ce. Yanzu mutanen Makka inda suna da dabara, ai ma ba wanda ya kamata ya riga su karɓan saƙon annabi, tunda a gabansu aka yi wannan abun, ko kuma gaban wasu sashe a cikinsu aka yi wannan abun. A gabansu wannan mai ibada yi waɗannan bayanai, kaga ba zai zama musu baƙon abu ba a lokacin da aka aiko annabi. Tunda tun yana ɗan shekara 12 aka yi waɗannan bayanai a gabansu, kaga alama ce da take nuna cewa zai zo ya zama manzo, zai zo ya zama annabi nan gaba. To wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani kan wannan babi na as-safaru ila Sham, tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa Sham. Babin da ya biyo baya shine harbul fijar. Harbul fijar, galibi wasu daga cikin malamai na sira bayan sun kawo as-safaru ila Sham, annabi yana ɗan shekara 12, sai su biyo baya da harbul fijar. Harbul fijar, za mu zo mu ga ma'anar me ake nufi da harbul fijar. Galibi in kana karanta littattafan sira za ka ga wannan babi, kana karanta littattafan tarihi wanda ake tarihin rayuwa annabi, ana kawo wannan babi na harbul fijar. Menene ma'anan harbul fijar? Me ma'anan harbu? Me ma'anan al-fijar? Sannan in an dunkule kalmomin guda biyu, me ma'anarsu gaba daya? Gabanin mu shiga wannan babi, akwai wani babi da ke tsakanin nan wanda wasu daga cikin malaman sira suke kawo shi, wanda shi ma yana da muhimmanci, shine ra'ayuhu al-ghanam, kiwa annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ga dabbobi. Annabi yayi kiyan dabbobi yana dan shekara 13, 14, 15, 16 har zuwa wajejan 20, yayi kiyan dabbobi. To kaga nan kuma da za a yi bayanin harbul fijar, zai bayyana cewar annabi ya kai shekara 20. To kaga ya kamata abin da ya faru da shi, wanda kuma yana da muhimmanci a tarihin rayuwarsa, gabanin ajega abin da ya faru yana dan shekara 20, ya kamata a kawo wancan din, shine kiyan dabbobi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi. Tabbas annabi yayi kiyan dabbobi yana dan shekara 12, 13, 14, in ba a mance ba. Lokacin da yana Badiyatu Bani Sa'ad, mun tuno Badiyatu Bani Sa'ad? Na'am. Ina ne Badiyatu Bani Sa'ad? Na'am. Inda aka shahid da shi ko? Masha Allah, barakallahu fikum. Inda aka shahid da shi yana dan shekara 4, ba ana ba su kananan dabbobi su fita da su ba, ba nan ne aka zo aka tsaga kirjinsa ba, to lokacin da ya kai shekara 12, 13, 14 nan kan dabbobin ake bashi tunda yayi wayo sai ya fita da su ya je yayi kiyo, in yayi kiyo sai ya dawo da su da yamma. Hadisi ya zo cikin Sahihul Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira da gare shi aka samu. Annabi yake cewa ma yab'athu Allahu nabiyyan illa qad ra'al ghanam. Yace Allah bai taba aiko annabi ba face wannan annabin yayi kiyon dabbobi. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai sahabbansa suka ce wa anta ya Rasulullah, kai ma kai kiyon dabbobi? Suna mamakin abu. Saboda ana ganin kiyon dabbobi kasashen abu ne. Sai suka annabi kuma ana ganin shi madaukaki. Kina suke cewa kai ma kai? Suna mamaki. Annabi yace na'am. Yace kwarai ko ni ma na yi kiyon dabbobi. Yace kuntu ar'aha ala qararita li ahli makkata. Yace kwarai kuwa nayi kiyon dabbobi ala qararita akan wasu ƴan kwabbai da mutan Makka za su nabiya. Ka kenan zai fita kiyon dabbobi wuni kaza za a bashi kaza, ko kuma duk dabba kaza za a biya shi kaza. Bisa wannan yayi kiyon dabbobin, malamai suna da a sharhi da suka yi ko tafsiri da suka yi guda biyu a wannan lafazi na qararita. Wasu sun fassara shi da kuɗi, yayi kiyon dabbobi bisa kuɗi da za a na bashi shine qararita. Wasu kuma sun fassara qararita cewa wani guri ne wajen Makka, yayi kiyon dabbobi a wani guri da ake kiransa qararita, dabbobin mutan Makka. To shine da aka zo ya za a yi, wanne za a zaba cikin waɗannan fassara guda biyu? Za a zabi fassarar da ta ce yayi kiyon dabbobi bisa lada da za a bashi na dukiya, ko kuma yayi kiyon dabbobi a guri da ake kiransa qararita. Sai suka ce duka za a iya fassarar, za ta iya ɗaukan duka waɗannan ma'anoni guda biyu. Yayi kiyon dabbobi a qararita, guri ne da yake wajen Makka, sannan yayi kiyon dabbobi bisa lada da za a nabiyarsa, zai fita ya je yayi, in ya dawo a biya shi sakamakon aikinsa da yayi yayi wa mutanen Makka. To wannan kiyo na dabbobi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, Mahdiriz Ulla Ahmad, ɗaya daga cikin malaman da suka yi rubutu asira Annabi a wannan zamani, yana da asiratun nabawiyya fi dawil masadir al-asliya, wato sira Annabi sallallahu alaihi wasallam gurgudan masadir. In an ce masadir sune littattafai da za a dogara da su na asali, to haka ya tsara sirarsa. Karkashin kiyon dabbobin Annabi ya kawo darussa guda shida, ko fa'idoji guda shida, ko hikimomi guda shida da suka sa Allah madaukakin sarki ya hukunta wa annabinsa yin kiyon dabbobi. Hikima ta farko da ya kawo, ya ce Allah maɗaukacin sarki ya hukunta wa annabawa, ba ma annabi shi kaɗai ba, annabawansa Allah ya hukunta musu kowanne sai da ya yi kiyon dabbobi. Mecece hikimar? Saboda su samu gogewa, su samu gogewa wajen mu'amalantar abin da ba shi da hankali. In har suka yi haƙuri wajen mu'amalanta abin da zai shi da hankali, a lokacin da aka naɗa su zama jagorori cikin masu hankali, haƙuri ba zai musu wahala ba. An gane bayanin? Tunda wanda yake da hankali ba zai baka ciwon kai sama da yanda mara hankali zai baka ba. Yanzu mai hankali in ka ajiye shi a nan ka ce zauna ka jira ni, zai zauna a jira ka, mara hankali fa? Sai ka zo ka neme shi ka rasa. To in har suka yi mu'amala da abubuwan da ba su da hankali, suka yi gwagwarmaya da su wajen kiyonsu, da haka su in sun rarrabu, tunda ai zai wahala su haɗu a guri guda, waccan ta yi nan su taro ta, wannan ya yi nan su taro shi, su haƙura su jajirce su doge, wannan abu na biyu kenan. Sannan kuma suka iya sanin cewa ina ya kamata su kai su yi kiyo su ƙoshi, in sun kai su nan ba za su samu isasshen abinci ba, a'a su kai su can. Kaga abu na uku kenan. Sannan abu na hudu suka iya ba su kariya daga duk abin da zai iya zuwa ya cutar da su. Sannan abu na biyar suka iya mu'amalantar su da zama tare da su, da zama cikin su, duk da cewa kowace da irin tunaninta, wannan dabbar tunaninta ya bambanta da na wannan, wannan ita ma tunaninta ya bambanta da na 'yar uwarta,
da kuma rauni irin nasu, to a lokacin da aka aiko su cikin mutane masu hankali ba zai musu wahala ba, saboda me sun riga sun goge sun saba. Yanzu za su koya daga marasa hankali yaya ake kiyan marasa hankali, ta yanda in an ba su kiyan masu hankali, kiyan ba zai wahalda su ba, na farko kenan. Na biyu, wajen kiyan masu marasa hankali dole wata za ta fantsama nan, wata ta yi can, wata ta yi can, kuma duk dai suna tare da su, su taro su suna haƙuri. To a lokacin da aka aiko su ga masu hankali, tsangwamar da za su samu da cutarwa ba zai wahalda su ba, saboda sun saba. Shine suka ce wannan darussa ne waɗanda suke masu tarin yawa, dangane da kiyan dabbobi, wanda masu kiyan dabbobin ma ba su fahimce su ba. Yasa Allah maɗaukakin sarki yake hukuntawa annabawansa. Sannan kuma yanda za su ɗauki dabbobinsu daga wannan guri, suna ga kiyan da za su yi a nan ba zai ƙosar da su ba, ko ba zai gamsar da su ba su kai su nan. To haka bayan an aiko su suka zamanto jagorori cikin al'umma, za su san ina ya kamata su ja al'ummarsu, inda zai amfane su. Yanda za su ja dabbobin nan su kada su gurin da za su amfana, su samu ciyawa wacce za ta ba su ƙoshi, ta ba su lafiya, to haka za su jagoranci al'ummarsu su ɗauke su su kai su gurin da za su tsira duniyarsu da lahirarsu. Wato za su goge da ɗaukan halittun Allah daga gurin da za su cutu su kai su gun da za su amfana. Duk abin da zai cutar da su za su goge wajen tunkuɗe musu, ta yanda in Allah ya aiko su abin ba zai musu wahala ba, abin ba zai jikkatar da su ba. Wannan hikima ta farko kenan da Mahdi Rizqullahi ya ambata cikin littafinsa As-Siratul Nabawiyya fi Dawil Masadiril Asliya. Hikima ta biyu da ya ambata, cewar da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta annabinsa kiyan dabbobi. Ai, annabi ya ambata cewar ya yi kiyan dabbobi wa mutan Makka bisa abin da za su na biyansa. Sai ce wannan wata hikima ce babba da Allah ya hukunta wa annabinsa. Wata irin hikima? Annabi baya so ka masa abu bai rama maka ba. Duk abin da ka masa yana jin nauyi har sai ya samu damar rama maka, to anan sai ya ji daɗi. To babban nan nasa yana ɗan shekara takwas yake ta gwagwarmaya da shi, cinsa, shansa, suturarsa da duk wasu buƙatunsa na wuyan babbansa. Kuma babbansa nan in ba a mance ba, mun yi bayani yana da matsi na rayuwa. Wato yana cikin matsi na rayuwa, ba shi da abun hannu, faɗi tashi yake, abin da zai ci sai ya fita nema, wani lokaci abin da zai ci ma sai ya fi ƙarfinsa. Kuma ga annabi ya zo ya ƙaru nauyi a kansa, to shi ne annabi da ya fara tasawa ya ga yanzu zai iya shi ma ya je nemi na ƙashin kansa. To sai Allah ya hukunta masa ya yi kiyan dabbobi, ya rage wa babbansa ɗawainiya. Yanzu na farko ya rage babbansa ɗawainiyansa nasa na kansa, na biyu kuma yakan zo ya taimaka wa babban nasa, ya kawo dirhami kaza ya ce ga wannan a rage na cefani, ya siyo kaza ya ce ga wannan a ƙara. Me yasa yake babbansa haka? Yana rama masa alkhairan da ya masa. To sai Allah ya hukunta masa ya kiyan dabbobi dan ya ramawa babbansa alkhairan da ya masa. Wannan na daga cikin hikimomi da wasu daga cikin malamai suka ambata da suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya hukunta wa manzansa kiyan dabbobi. Hikima ta uku suka ce, idan kai dube zuwa ga annabi, abin da annabi zai ci bayan ya fara tasawa, in Allah ya ga dama sai ya saukan masa daga sama. Ai, annabinsa ne. Maryamu ba haka Allah yake saukan mata da abinci ba daga sama? In an zo kawai sai a ga abincin da babu shi a wannan lokaci, amma ga shi a gurin Maryamu tana cinsa. To annabi sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta, masoyi na ƙarshe na Allah, Allah ga dama ai zai saukan masa da abinci daga sama. To amma Allah subhanahu wataala bai yi hakan ba, sai hukunta masa ya je ya yi kiyo ya samo abin da zai ci. Me yasa Allah ya masa wannan hukunci? Saboda ya nuna wa al'ummarsa, annabi ya nuna wa al'ummarsa, ya ishara wa al'ummarsa cewa mafificin abin da mutum zai ci shine abin da ya je nema da guminsa. Mun gane bayani? Yanzu Allah ga dama zai saukar wa annabi da abinci, abincin da yake so kuma ya ci ya ƙoshi ba tare da wani matsala ba, tare da wahala ba. to amma Allah bai yi haka ba sai hukunta masa ya fita je yayi kiyo gashi dai ba wani babba ba shekara 13 14 ai ba babba bane to kaga wannan babbar natijar da zamu fita da ita ita ce ba a so yara a kashe musu zukata zaman to masu zaman kashe wando yaro tun yana kankani dan shekara 12-13 a fara koya masa sana'a a fara koya wa yaro sana'a wannan ita ce sunna ta Allah subhanahu wataala a lokacin da ka koya wa yaro sana'a bayan ka bashi tarbiyya ka bashi ilimin addinin musulunci to ka masa komai za a wayi gari zai dogara da kansa za a wayi gari yana jin cewa shi ma zai iya wa kansa kaza zai iya wa kansa kaza bai kashe zuciyarsa ba ya ta'allaka ransa da abin da aka bashi wani zaka ga ya kai shekara 25 wani 30 wani ma ya doshi 40 amma a gidansu ake bashi tuwo in ba a bashi ba sai ya wuni da yunwa ya kwana da yunwa ya gama digiri ba aiki yana zaune me yasa ba a koya masa sana'a ba to kaga kar ya zamanto iyaye kowa budget ɗinsa ɗansa yayi digiri ya samu aikin gwamnati yayi master yayi PhD ya samu a koya wa yaro sana'a in ya samu aikin gwamnati riba kafa in bai samu ba ma dama an koya masa sana'a zai iya dogaro da kansa wannan shine karantarwar addinin musulunci ba a so mutum ya zama cima zaune musulunci bai san cima zaune ba shi yasa aka hana roko ka je kana roƙon mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane face ranar tashin kiyama ya zo fuskar sa babu tsoka ko kwaya daya ya zo fuskar sa duka kashi ba a son mutane su zama masu roƙo yadul ulya khairun min yadis sufla hannun da ke sama yafi alkhairi akan hannun da ke kasa hannun da ke bayarwa yafi alkhairi akan hannun da zai karba to Allah subhanahu wataala ya hukunta wa annabinsa kiyan dabbobi ya samu halaliyarsa dan yayi ishara wa al'ummarsa cewar zaman banza ba na musulmi bane in har Allah yayi wa annabi wannan wanda bai kai annabi ba babu aula in har annabi zai fita je nema da guminsa wanda bai kai shi ba shi fitan canta je nema da guminsa inda annabi ya roki Allah Allah zai bashi zai sauko masa abinci yanzu kana da garantin karo ki Allah Allah zai sauko ma da dafaffen abinci daga sama sayyidina Umar ya zo ya samu wani a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ha'a ya mutane duk sun tafi neman abinci kai kana zaune yace ni ne dogaro ne ga Allah ina jira Allah ya bani ya masa bulala yace fita ka tafi nema Allah baya ruwan abinci baya ruwan zinari daga sama je kaka nema ana son al'akhdhu bil asbab sai ka yi riko da sababi sai ka nemi agajin Allah amma ka zauna ka nada kafa ka ce Allah bani Allah bani wannan ba tawakkali bane tawakkuli ne mai tawakkali shine wanda zai tashi yana hobbasansa sannan kuma ya ce Allah bani kenan ba a so mutum ya zama shi ma zaune dole ya fita ya nema da guminsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dayanku ya dauki igiyarsa ya tafi jeji ya jo yayo ice ya doro a gadon bayan sa ya zo ya siyar ya fi masa alheri akan ya je yana roƙon mutane ko su bashi ko su hana shi hikima ta gaba ta hudu da zamu dauka karkashin da'awa a karkashin kiyan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamu fahimci cewar ana so malamai waɗanda suke haskaka wa al'umma suke karantar da al'umma su zamanto suna da abun yi shi yasa Annabi tun yana kankani Allah ya nuna masa kokarin dogaro da kansa ta hanyar ya je ya kiyo a biya shi kar ya zamanto ya ta'allaku da wani shine suka ce wannan zai nuna maka waɗanda za su zama ido cikin al'umma ta ɓangaren addininsu ta ɓangaren lahirarsu ana so su zamanto masu dogaro da kansu kar su zamanto masu dogaro da al'umma kar ya zama mai jiran amanin warabbuka ko malami ya ki noma dan zakka ba a so malamai su zama haka kar ya zama yana zaune yana jira yaushe za a kawo zakka yaushe za a kawo sadaka ya ciyar da iyalansa ba a so malami ya zama haka ana so malami ya zama mai dogaro ga kansa ne neman nakashin kansa. To idan ya zama haka, anan ne abin da zai fada zai zama yana da balu, yana da kima a idan mutane. Ka san a duk lokacin da ya zama mutane suna baka, za su na ganin ka kamar makaskanci ne. Duk lokacin da mutane suka zama suna baka, za su zama suna da ne minna a kanka, suna da izza a kanka, za su ji cewa ai su suke maka sutura, su suke ciyar da kai, su suke maka kaza, su suke maka kaza. Wannan zai sa su ji cewa suna da ta cewa a kanka. To duk abin da za ka faɗi ba lallai ne duka ya zama yana da balu a gurinsu ba. To amma idan ya zamanto kana da hanyar neman abincinka, zai zamanto ba su da minna a kanka, to za su ga kimar maganarka, kai ma za su ganka da daraja, za su ganka da kima. Wannan na farko ce. Sannan na biyu, idan ya zamanto mutane su suke maka wani abin, idan ya zo faɗin gaskiya, idan ya biyo ta kansu sai kan shuru. Saboda me? Karka ɓata kwanan tuwanka. An gane bayani? Waɗannan al'umma su suke ɗaukar nauyinka, su ne cinka, su ne shanka, su ne suturarka, su ne kazanka, su ne kazanka. To a lokacin da ka zo kana faɗin gaskiya, kana karantar da al'umma, gaskiya ta biyo ta kansu sai ka bauɗi. Saboda me? Saboda su suke ciyar da kai. Karfa ka faɗi gaskiya a kansu kuma su damke abin da suke yi na ciyar da kai, na ɗawainiyarka, to sai ka kauce. To kaga in aka yi haka an samu akasi. Wai mai da'awa babu dawa sai ya shiga dawa. Haka Bahaushe yake faɗi. Mai da'awa babu dawa sai ya shiga dawa. Wato sai ya kauce. Ka kenan mai karantar da al'umma, mai da'awa shine mutum na farko da ake so ya zamanto ya dogara ga kansa. Shi yasa Allah madaukakin sarki Annabi tun yana karami ya hukunta masa aikin da zai fara dogaro ga kansa tun gabanin ya girma. Sallallahu alaihi wa sallam. Hikima ta biyar. Na ce malamai sun fidda hikimomi masu tarin yawa, kusan guda shida. Hikima ta biyar da ta sanya Allah madaukakin sarki ya hukunta wa annabinsa wannan aiki na kiyan dabbobi, dan ya fito da annabinsa a mafita wacce take mafi kyau. Wace irin mafita ce? A nunawa al'umma cewar wannan ɗabi'a da annabi ya siffanta da ita Allah yana santa. Wace irin ɗabi'a? Tawadu'u, rashin girman kai. Tunda wanda yake mai izza mai ɗaukaka zai fitar da dabbobi ya je kiyo? Ba zai fitar da su ya je kiyo ba. To amma yaushe ne annabi yake wannan labarin? Bayan an aiko shi a Madina, me hikimar wannan labari da annabi yake? Ya nuna cewa shi ya ji daɗin wannan aiki da ya yi na kiyan dabbobi. Wannan na nuna tawadu'u na annabi. Kaga yanzu wanda ya samu ɗaukaka a yau, wasu abubuwa da ya yi a baya na kashe baya so ma a ambata. To amma annabi shi har alfahari yake da wannan aikin, kuma yana jin daɗin aikin, shi yasa yake gaya wa sahabbansa. Wannan zai fito mana da me? Ɗabi'a ta annabi ta tawadu'u, ta yadda Allah ya hukunta masa yin kiyan dabbobi, kuma ya rungumi abin ya yi shi, zuciya sake, kuma har ma bayan ya samu ɗaukaka, ya samu girma cikin al'ummarsa, ya zama jagora, yake ambatan abin, kuma yana jinjinawa abin. Kenan hikima ce da Allah madaukakin sarki ya hukunta annabinsa ya yi kiyan dabbobi, don me? Don ya siffanta da siffa ta tawadu'u. Fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta kiyan dabbobin annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi yana jan hankalin al'ummarsa su zamanto masu tawadu'u. Kenan karka zama mai rena aiki, karka zama mai rena aiki da zai kawo maka taro da sisi komin kashinsa, karka zama mai rena shi. To ina ga za mu takaita da wannan bayani dangane da kiyan dabbobi, mu je kai tsaye zuwa ga babin mu da mawallafin wannan littafi ya kulla na Harbul Fijar. Harbul Fijar yace walamma balagat, ina ga ko da yar muqaddima muka yi saboda ƙurewar lokaci sai mu tsaya. Harbul Fijar yace walamma balagat sinnuhu alayhi salatu wassalam 20 sanatan hadara Harbul Fijar wa hiya harbun kanat baina Kinanata wa ma'aha Quraysh wa baina Qais. Me ma'anan Harbul Fijar? Harbu dai, in an ce harbu yaki, amanarta ta larabci. Idan aka ce alharbu ma'anarta, ma'anar wannan kalma yaki. To me ma'anar alfijar? In aka ce alfijar, kalmar alfijar Imam Suhaini a cikin littafinsa Ar-Rawdhul Unuf yace wannan kalmar alfijar ma'anarta al-mufajara ce, tana daukan ma'anan al-mufajara kaman al-qital al-muqatala. Me ma'anan al-qital? Ba yaki ba. To haka al-muqatala yaki tsakanin bangarori guda biyu. Ai bangare ɗaya ba za su yaki ba sai da me? Sai da abokan gaba ko? Wannan al'umma ita kadai ba za ta yaki ba sai da abokan hamayya, abokan gaba. Shine ma'anan al-qital ko kuma al-muqatala. To haka al-fijar, wannan kalma ta al-fijar ma'anarta al-mufajara. Me ma'anan al-mufajara? Aikin fajirci da bangarori guda biyu suka yi, wannan al'ummar da wannan al'ummar. Kenan al-fijar aikin fajirci, ma'anarta dai ce da al-mufajara. To yanzu in mun hada waɗannan kalmomi guda biyu, harbul fijar, za su fitan mana da ma'ana guda, yaƙin fajirci. Mun gane yaƙi da aka yi na fajirci tsakanin ɓangarori guda biyu. To me yasa aka kira wannan yaƙi da yaƙin fajirci? Gabanin mu shiga cikin karatu ɗin. Dalilin da yasa aka kira wannan yaƙi da yaƙin fajirci, yaƙi ne da ya auku tsakanin ɓangarorin ƙabilun Larabawa guda biyu, kamar yadda za mu zo mu karanta mu gani. Wannan yaƙin ya auku ne cikin watanni masu alfarma. Watanni masu alfarma kuma Larabawa sun kasance tun gabanin zuwan musulunci sun haramta kashe wani cikin waɗannan watanni, kuma sun haramta yin yaƙi cikin waɗannan watanni. Mun fahimci bayani? Sai ya zama yanzu duk wanda suka yi yaƙi cikin watannin sun saba abin da Larabawa suke tafiya a kai, sai a kira su da fajirai. To shi yasa aka kira yaƙin da harbul fijar, dube da cewa yaƙin an yi shi cikin watannin da aka haramta yaƙi cikinsa a ɗabi'a ta Larabawa ko a shari'a ta Larabawa. To shi yasa aka kira wannan yaƙin da harbul fijar. In ba mu mance ba, akwai wasu mutane da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura su je su tare wata ayari ta kasuwanci ta mutan Makka. Da suka je suka haɗu da wannan ayari na kasuwancin, ga su nan suna ganin su dare yayi. In suka ce za su bar su sai gobe, wannan ayarin za su shiga, za su tsira, za su gudu. Sannan kuma yau ɗin nan, wunin nan da ake ciki na yau, wuni ne na wata cikin watanni masu alfarma. In suka bar su zuwa gobe, za su tsira su gudu su shiga Makka. Sai suka ce da su bar su tsira su gudu su shiga Makka, gara kawai su afka musu. Suka afka musu, suka kashe na kashewa, suka ɗauki dukiya suka taho da ita. Wannan ya faru cikin wata mai alfarma. To wannan abu da ya faru, sai mutan Makka suka yi ta cece kuce, ai shikenan Muhammadu ya halatta yaki a wata mai alfarma, ya sa mutanensa sun yi kisa a wata mai alfarma, sun kama dukiya wacce bata halatta gare su ba a wata mai alfarma, ai shikenan Muhammadu ya keta hurumin wata mai alfarma. To shine sai Allah mayar musu da martani. Yas'alunaka ani shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Suna ta cece kuce akan cewa kai yaki ko tawagarka ko jama'arka ko sahabbanka sun yi yaki cikin wata mai alfarma. Eh haka ne, qul qitalun fihi kabir. Kace musu yaki cikin wata mai alfarma babban abu ne wanda ba a so. Sai dai wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar. Sai dai wani abu da basu sani ba, kaucewa hanya Allah da kafircewa Allah da fitar da ɗan Makka daga garin Makka yafi girma sama da yin yaki a cikin wata mai alfarma. Su sun mance da manya-manyan laifuffukansu, wai laifi tudu ne, ka hauna ka ka hango na wasu. Su sun kaburce wa Allah, sun bijire wa Allah, sun fidda wanda suka yi imani da Allah daga garin su, duk wannan su basa ganin sa laifi. Sai yaki da aka yi a cikin wata mai alfarma shine suke ganin sa laifi. To babban abin da zamu dauka karkashin wannan takaitacciyar kissa ko sababi na saukar da wannan ayar, su Larabawa a gurin su haramun ne yin yaki a wata mai alfarma. To wannan yakin da zamu karanta ya auku a wata mai alfarma tsakanin Larabawa su ya su. To sai zama waɗanda suka yi yakin, yakin ma karan kansa aka kira shi da yakin fajirci, waɗanda suka yi yakin aka kira su da fajirai. Wannan shine takaitaccen bayani dangane da ma'anar wannan kalma ko wannan lafazi na harbul fijar. Ina ga shiga bayani cikin sa saboda yanayi na lokaci, zamu jinkirta sai Allah kai mu majalisi na gaba. Abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɗan harshe Allah gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أن هو كل ده أنا تجن هنكلي دتنا ترد كونم بساين إيدا مكي تشكي نمز إنا رأيوا da kuma hauhawan farashi. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ruwan sama, mun yi ta koka wa Allah kuma Allah ya ji kokenmu, ya amsa mana addu'o'inmu, kuma haka Allah yake. In dai bayi za su roke shi to zai amsa musu. Shi ya yi alkawari ya ce ku roke ni zan amsa muku, da shi ya sa ya ce duk abin da muka roke shi ya bamu. Wa atakum min kulli ma sa'altum, duk abin da kuka tambaye shi duk ya baku. Saboda haka kar mu gajiya da tambayansa da roƙonsa, Allah baya gajiya. Allah subhanahu wa ta'ala duk yanda za a roƙe shi baya gajiya. Rashin roƙon nasa ne ma ke sa Allah ya fushi da bawa, kenan yana so bawa koyaushe ta ƙasƙantar da kansa gare shi, yana dankwafar da kansa gare shi, yana marairace masa, yana roƙonsa. To Allah yana son bawa ya zama irin haka. To mu kuma mun fi kowa bukatuwa zuwa ga haka, zuwa ga marairaicewa Allah da dankwafar da kai ga Allah da roƙon Allah subhanahu wataala saboda yanayi da muke ciki. Alhamdulillah, Allah ba mu ruwa. Allah mun gode maka bisa wannan gagaruman ni'ima da ka mana. Allah ka cika mana daga falalarka. Muna fuskantar yanayi na matsi na rayuwa. Akwai hauhawan farashi, tsadan abinci, ƙarancin abun hannu, da kuma ƙarancin zaman lafiya. Waɗannan abubuwa ne da duk muna da buƙatuwa mu ta koka Allah kar mu gajiya ba dare ba rana. Mu ta tashi ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe muna roƙon Allah, Allah zai ji roƙonmu zai amsa mana. Muna neman gafararsa zai gafarta mana. Hukubobi da muke gani ko wahalhalu da jarraba da muka samu kanmu ciki suna da nasaba da ayyukanmu da muke aikata. To mu tashi mu yi ta neman gafara Allah subhanahu wataala, mu tuba gare shi, kuma mu yi kokarin gyara ayyukanmu. Insha Allahu za mu ga canji. Allah kawo mana ɗauki, Allah kawo mana canji. Karkashin wannan akwai wanda Allah ya jarrabe shi cikin satin nan, ƴarsa da ƴaƴanta, jikokinsa kenan, jikokinsa har guda uku, suna hanyarsu ta tafiya tsakanin Kaduna da Abuja, suka shiga hannun wasu waɗanda suke garkuwa da mutane, da kuma an yi musayar waya da su, sun buƙaci har kuɗi naira miliyan biyar gabanin su sake su. Wannan bawan Allah yana nema a sanya shi cikin addu'o'i. Waɗannan zuriya tasa Allah ya ba su kariya
kuma ya tsamo su hannun waɗannan bayin Allah. Duk kuma waɗannan bayin Allah, Allah ya shiryar da su, Allah ya ganar da su, Allah ya fahimtar da su. Ya Allah, ka takaita mana irin wannan al'amari a cikin ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi. Faruwan irin waɗannan abubuwa Allah ka takaita mana, Allah ka sanya su zamanto tarihi. Wannan baiwar Allah da ‘ya’yanta, Allah ka sa suna cikin yanayi mafi kyau. Allah ka kwato su, Allah ka fito da su daga hannun waɗannan mutane. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal faqr wa adhab al-qabr. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal faqr wa adhab al-qabr. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وأموالنا من المحرمات والشبهات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.